إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا شين درسنا دريبيو دتلاتين دهدو abitar littafin bulughul maram wanda muke gabatarwa, littafin al-imam ahmad bin ali ibn hajar al-asqalani wanda ya rasu a al-qahira hijira ta 852 shekarunsa 587 rabuwansa da duniya rahimahullah ta'ala. Muna cikin kitabul buyu, har yanzu dai muna babi na farko, babu shurutihi wa ma nuhi anhu. Za mu karanta hadisi na 38 kawai insha Allah. Wannan hadisin yana dauke da bayanin hukuncin amfani da aka samu, wato a jikin kaddara, kafin a mayar da ita ga mai sayarwa. Shine ake kira al-galla, yani hukumul gallati inda raddil ma'id, hukuncin amfani da aka samu a jikin kaddara kafin a mayar da ita. Wato wannan hadisin yana dauke da ka'ida, saboda haka yasa yake buƙatar bayani mai tsawon gaske. Wa an Aisha radiyallahu anha, kuma an karɓo hadisi daga Aisha, Allah ya ƙara mata yarda, Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, qalat, Aisha ta ce, qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah ya ce, al-kharaju bid-damani, ikon moriyar kaya yana tare da lamuni. Da yake nufi da al-kharaju bid-daman, wato ikon moriyar kaya, moriyar kaddara, ikon a mori kaddara, wannan ikon yana tare da lamuni. A littafin Nail al-Awtar a mujallar na 5 shafin 354, Imam Shawkani ya ce abinda ake kira lamuni shine abdamanu da Hausa ana ce masa lamun, ba a canza ma'anar shi ba, ba a canza wato lafazin da ya taho da Larabci ba. Idan aka ce abwamanu da Larabci, lamuni kuma ba da Hausa. Abwamanu ibaratun an garamati talibi, abinda ake nufi da lamuni wato shine tarar abinda ya lalace, ai maka tara saboda ka lalata wani abu, wanda shi ake cewa ka lalace abu da Hausa. Idan aka ce wani ya dauki lamuni, ana nufin ya dauki hasara, wato zai biya tara akan wannan abin da ya lalace a hannunsa, wanda shi ake kira abbaman. Kuma ko da Hausa ma'anar lamuni ke wani ya lalace wani, wato wani zai dauki hasara a madadin wani, shine abbaman. Da Larabci da kuma Hausa ma'anar da yake. رواه الخمسة ما لم يرسك رويت وانا حديثي وضعفه البخاري أما الإمام البخاري يارونا حديثه وأبو داود لكم الإمام أبو داود الإمام أبو داود الإشتاف إنسان يتي هذا إثناد ليس بذاك وانا إثناد وطوبا وانا ذا أريكي بل إثناد حديثه باوه كنشن يزول تكين حديث نسكي مغانا أكيبا isnadin hadisin da ya kawo bayanin wato shine al-Imam Bukhari da kuma al-Imam Abu Dawud suka nuna cewa yana da rauni. Wa sahhahahu at-Tirmidhi, kuma al-Imam at-Tirmidhi ya inganta hadisin. Daga al-Imam Bukhari ya ce hadisin yana da rauni, al-Imam Abu Dawud shi ma haka, amma al-Imam at-Tirmidhi fa ya inganta hadisin. Harma al-Imam at-Tirmidhi yana cewa istagharaba Muhammad bin Isma'il, kasan al-Imam Bukhari malamin al-Imam at-Tirmidhi ne. Idan kana duba sunan at-Tirmidhi, mun sha bada misali da haka, idan ka dauki sunan at-Tirmidhi kana karantawa, zaka rika ganin yana ce yana dauko fatawar al-Imam Bukhari, yakan ce malamin Muhammad bin Isma'il, dan shine asalin sunan al-Imam Bukhari, yakan ce malam Muhammad bin Isma'il ya ce kaza, saboda al-Imam Bukhari malamin sa ne. To lokacin da ya kawo hadisin nan, shi al-Imam at-Tirmidhi sai ya ce istagharaba Muhammad bin Isma'il, yani al-Imam al-Bukhari hadha al-hadith min hadisi Umar ibn Ali المقدم. يتي الإمام البخاري يارون أن حديث أن صبود يأتيه تأثناد عمر بن علي المقدم. عمر بن علي المقدم ينتكين ودن نسكر ويشو حديث ينتكين إثناد وتو حديث أن حديث أن أتصامو دقاء عائشة الله يقال متعلا تشيوانا بالمي عمر بن علي المقدم وأن دليل سنة الإمام البخاري يارون أن حديث. Idan ka duba siyar a'lamin nubala na al-Imam az-Zahabi a mujallal na 8175 da 77, yace ka dai ta mala ahlu sihah tadlisahu, laifin naka ba shi da yawa. Ka san shi al-Imam Bukhari idan dai isnadi yana da alamar rauni, to ba zai ma dauki hadisin ba, yana da tsanani ta wajen isnadin hadisi, wanda shi yasa littafin sai karbo a duniya gaba daya, saboda idan ma akwai tantama akan isnadi, to al-Imam Bukhari ba zai dauka ba. Laifin wannan malamin shine idan yana karantar da hadisi, wani lokaci sai ya ce sami'tu, wani lokaci ya ce haddathana, wani lokaci ya ce akhbarana, to waɗannan kalmomi kuma kowace kalma tana daukan ma'ana, to su malaman hadisi suna buƙatar wato su samu tabbacin amana a tare da wanda ya rawaito hadisi. Idan aka samu malami yana cancanta kalmomi, to akwai alamar malamin bai damu da maganar manzon Allah, tana yiwuwa ko da kuskure ne ma ba zai yi kokari ya kau da shi ba. Wannan shine kadai laifin sa. Wannan shi yasa al-Imam at-Tirmidhi malamin sa al-Imam Bukhari ya ce hadisin da rauni, amma shi al-Imam at-Tirmidhi ya ce hadisin ya inganta. Hadisin ya inganta la shakka. Kuma ba shi kadai ba, al-Imam az-Zahabi ya ce duk ahlus-sihah su ne malamai da suke da littafai da ake kira sahihul Bukhari, sahihul Muslim, sahihu ibn Khuzaima duk suna aiki da hadisin wannan malami illa da shi al-Imam Bukhari da karbi hadisin sa ba don haka sai ibn Hajar ya ce wa ibn Khuzaima shi ma ibn Khuzaima ya inganta hadisin shine al-Imam Ahmad bin al-Fadl al-Baghdadi da ibn al-Jarudi sunansa al-Imam Abu Muhammad Abdullah bin Ali ibn al-Jarud an-Naisaburi da ibn Hibban wanda sune manyan masana hadisi ibn Hibban shine al-Imam Abu Hatim Muhammad bin Hibban at-Tamimi yace wal Hakim da kuma al-Imam al-Hakim shine al-Imam Muhammad bin Abdullah da kuma ibn al-Qattan Abu al-Hasan Ali ibn Muhammad al-Himyari wadannan sune malaman da al-Imam Zahabi yake cewa yake wato yake kiran su da suna ahlus sihahi dukkan su sun tabbatar da hadisin ya inganta wannan shi yasa Ibn Hajar ya jera sunayen su domin idan aka ce ma al-Imam Bukhari ya rona na hadisi zaka ji tsoron aiki da hadisin amma sai ya koro sunayen wasu masana hadisi wasu ma suna gaba da al-Imam Bukhari din wadanda sun ce hadisin ya inganta dan ya kawar maka da shakkan wannan hadisin ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisin isnadin sa yana da kyau takarijin sa yana irwa'ul dalil mujallad na biyar shafin 159 akwai matsaloli guda bakwai sannan za mu yi magana takaitattu akan hadisin nan don takaitattu ne saboda hadisin yana da bayani mai tsawon gaske waɗanda sun rubuta littafai a kai matsala ta farko al-Imam Abu Dawud da ya kawo hadisin nan ya yi bayanin sababinsa me ya sababin da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-kharaj bil baman wato ikon moriyar kaya yana tare da lamuninsa shine abinda manzon Allah ya faɗa ikon moriyar kaya yana tare da lamuninsa me ya dalilin da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana me ya sababi domin idan ka san sababi za ka gane ma'anar magana sanin sababi yana taimakawa a fahimci abinda manzon Allah yake nufi wanda shi ne abu na farko da ya kamata mu sani al-Imam Abu Dawud ya kawo hadisi sunan Abi Dawud yana babun fi man ishtara abdan fasta'malahu thumma wajada bihi ayban sunan babin ke babun fi man ishtara abdan fasta'malahu thumma wajada bihi ayban hadithin Urwatu bin Zubair Urwatu bin Zubair yaron Asma'u bintu Abi Bakarin yara Aisha Allah ya kara musu yarda Urwatu bin Zubair ya girma a hannun Aisha ita ce ta karantar da shi shi ya ruwaito hadithin ya ruwaito daga Aisha Allah ya kara mata yarda Aisha ta bashi labari tunda hadithin ita ta bada labari daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anna rajulan ibta'a gulaman wato a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya tafi ya sayo bawa ya sayo wani saurayi bawa yake zamanin da ana cinikin bayi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan mutumin ya tafi ya ciniki ya sayi wani yaro matashi bawa mutum yakan sayi bawa saboda ya ta masa aikatau ko ya je yana aiki yana samu kuɗi yana kawo mishi wannan duk halal ne wancan zamani wato ana yi kuma shari'a ba ta hana ba to da mutumin nan ya tafi kasuwa ya sayo wannan bawa fa aqama inda huma sha Allahu an yuqima bawan ya zauna a wajen wannan mutumin tsawon lokacin da Allah ya ga dama zai zauna wato kaga ba a faɗi dadewar da bawan ya yi a hannunsa ba bayan ya sayo shi ya tafi kasuwa ya sayo bawa yana tare da bawansa na wani lokaci mai tsawo summa wajada bihi aiban sai wannan mutumin ya tarar da cewa ashe bawan nan yana tare da wani aibu yana tare da wani aibu yana da wani alhali mara kyau yana da wani hali mara kyau wanda ya kamata a lokacin da ya je sayan bawan a gaya mara ba a gaya mishi ba ba a faɗi wani irin hali ba ne illa dai an ce bawan yana tare da wani aibu Aisha ta ce fa khasamahu ila nabi sallallahu alaihi wasallam, saboda haka sai wannan mutumin ya taho ga manzon Allah ya kawo karan wancan dan kasuwa wanda ya sayar masa wannan bawan ba tare da yamar bayani ba, ya kawo karansa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam. Faradahu alaihi, sai manzon Allah ya ce kawo bawan, sai ya kawo bawan annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ya dauki bawan sai ya mayar ma wancan mutumin da ya sai da bawan, ina kudin shi? Ya ce gashi. Manzon Allah sai ya karba sai ba ma wancan mutumin da ya sai bawan. Faqala ar-rajul, sai shi dan kasuwan da ya sai da bawan sai ya ce ya rasulullah qad istaghalla gulami, yanda ya sai bawan haka aka karbi kudi aka bashi, to ai shi ya mori bawana, ya mori bawana, saboda ai bawan ya zauna a wurinsa na wani lokaci yana ta moransa, yana ta mora, yana ta amfana da bawan wanda shine moriya ko shine. Sai manzon Allah ya faɗi wannan kalma al-kharaju bid-dhamai, shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace ikon moriyar kaya ai yana tare da lamu. Kaji dalilin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana. Hadithin yana sahihu sunan Abi Dawud hadisi na 3508, yana sahihu sunan Nasa'i hadisi na 4502, kuma al-Imam at-Tirmidhi kamar yadda Ibn Hajar ya faɗa a nan, al-Imam at-Tirmidhi ya rawaito hadisin, yace hadisin ya inganta, yana babu ma ja'a fi man yashtari al-'abda wa yastaghilluhu thumma yajidu bihi 'aiban, sahihu sunan at-Tirmidhi hadisi na 4085. Al-Imam at-Tirmidhi da ya kawo hadisin nan yace hadisin ya inganta, sai yace sai yayi bayani tafsirul kharaji bid-dhamani. Al-Imam at-Tirmidhi yace fassaran abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da cewa ikon moriyar kaya ya ta'allaka da lamuni, ikon moriyar kaya yana tare da lamuni. Fassaran wannan magana da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ita ce ar-rajulu yashtari al-'abda, mutum ne yaje ya sai bawa, wa yastaghillu, ya mori wannan bawa, bawan ya masa aiki ya more shi, thumma yajidu bihi 'aiban, daga baya sai ya gane ashe bawan yana da wani aibu, fa yarudduhu 'ala al-ba'i', sai ya mayar da bawan ga wanda ya sayar mishi. Shine sai yace fal ghallatu lil mushtari, moriyar halal ce ga wancan da ya sai bawa, moriyar da yayi na wannan bawa halal ne gare shi. لأن العبد لو هلك هلك من مال المشتري. saboda da a ce bai dawo da bawan ba sai bawan ya mutu, asaran waye? Asaran wanda ya sai bawa. To tunda kuwa ya tarar da bawan yana da aibu, ya dawo da shi ga wanda ya sayar masa, amfanar da yayi halaliyarsa ce, don haka ba zai dawo da wannan amfanin ba. ونحو هذا من المسائل يكون فيه الخراج بالضمان. saboda haka sai al-Imam at-Tirmidhi yace ba wannan mas'alar kawai ba, ba wai cinikin bayi kadai ba, kowace harka ta kasuwanci wannan ka'idar yana hawa kanta, al-kharaj bid-dhamani. hadithin yana sunan Ibn Majah babu al-kharaj bid-dhaman, hadithin Urwah ibn Zubair an Aisha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qada anna kharajal abdi bi dhamanihi, moriyar da aka samu wajen bawa halal ne saboda lamuntarsa da aka yi. hadithin yana sahihu sunan Ibn Majah hadithin 3835 zuwa 36. akwai riwaya ta biyu, lafazi da aka samu na biyu na wannan hadithin yana al-Musnad al-Imam Ahmad mujalladi na 649, yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-ghallatu bid-dhamani, maimakon al-kharaju bid-dhamani, al-ghallatu bid-dhamani wa huwa hasan aidan, yana irwa'ul galil hadisi na 3315 da kuma hadisi na 3327. wannan ita ce mas'ala ta farko, me ya sababin da ya sa manzon Allah ya faɗi wannan ka'ida, don ka'ida ce. don haka yasa al-Imam at-Tirmidhi yace ونحو هذا من المسائل يكون فيه الخراج بالضمان, ba wai a harkan cinikin bawa kawai ba, dukkan mu'amala ta kasuwanci wannan ka'ida tana shiga. Shi yasa aka kira ta ka'ida, domin ba ta tsaya kan matsala ɗaya ba, tana shiga dukkan matsala ta mu'amala. Sababin da ya sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yanzu mun ji me sababi shine bayanin insha Allah ya ƙara mata yarda. Wani mutum ya sayi bawa, ya tafi gida da bawansa, bawan yana ta masa aiki har aka ɗauki lokaci mai tsawo. Daga baya sai asirin bawan ya tonu, wato sai shi wannan mutumin ya gane ashe bawan nan ba na ƙwarai bane, yana da wani mugun hali wanda bai kamata a ce an ɓoye wannan halin gare shi ba lokacin da ya je sayan bawan. Kasan bisa ka'ida ta addinin Musulunci, idan ka zo za ka sai kaya, matukar akwai aibu a jikin kayan dole sai an gaya maka, dole ne wannan abin ga aibunsa. In ka ga dama sai ka saya, in ka ga dama ka bari. To amma da yawa ‘yan kasuwa sukan ɓoye aibu saboda tunaninsu idan sun bayyana aibun ba za a saya ba, kuma kuskure ne. Komi lalacewan abu ana samun mai buƙatar irin shi. Saboda haka inda za ka faɗa wannan bawan yana da aibu kaza, ɓarawo ne, wani kuma shi ɓarawon bawa yake nema, bai dame shi wajen bawan yana sata, to zai saye shi haka. Wannan kuma shi ne tunda an ka bayyana aibu an gama, amma baka bayyana aibu ba, wannan shi ake kira at-tadlisu, an ɓoye aibu. Da ya tafi ya gane sai ya kawo ƙararsa wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, na tafi na sai wannan bawa kwanaki, mutumin nan bai gaya min bawan yana da aibu ba, gashi ni ko na tarar da bawan nan yana da wannan aibu. Yanzu Allah ya ce haka ne, eh to kai ɗauki bawanka, kai kuma kawo kuɗin bawa yanda aka yi da kai. Ya kawo, yanzu Allah ya miƙa ma, sai ce to tunda an mayar masa da kuɗin shi daidai, ai ya mori bawa na. Kaga ina nufin cewa a yi lissafin kwanakin da bawan ya yi a wurinsa yana amfana shi, yana moran wannan bawa, wannan moriyar a yi lissafin ta a dawo mai da shi. Sai manzo Allah ya ce al-kharaju bid-damani, wanda shi ne sababi. Abu na biyu, menene ake nufi da al-kharaju da kuma al-galla? Al-kharaju ba haraji da ka sani da Hausa ba, shi ma akwai bayaninsa, yana tafiya a littafin nan insha Allah. Amma al-kharaju da ake magana da kuma al-galla da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, al-gallatu bid-daman, al-kharaju bid-daman, malamai sun fassara. Zan karanta bayanin da malamai suka yi, kamar misali na farko Ibn al-Asir a littafin An-Nihayatu fi Gharib al-Hadith wal Athar juz'i na farko na biyu shafi na 19. Ibn al-Asir yace yuridu bil kharaj, abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da al-kharaju, al-kharaju ma yahsulu min gallati al-ayn al-mubta'a, kayan da aka saya, amfanin da ke jikin wannan kayan, shi ake nufi da al-kharaju. Amfanin da ke jikin wannan kaya shine ake nufi da al-kharaju. Abdan kana aw amatan aw milkan, in bawa ne ka saya, to amfanin da bawan ya maka shine al-kharaju. Idan baiwa ce ka saya, amfanin da baiwa ka samu tare da ita shine al-kharaju. Idan kadara ce ka saya, duk abin da ka saya, misali mota, keke, babur, amfanin da aka samu jikin wannan karfin shine al-kharaju. Wadhalika an yashtariya, wato abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi, ka tafi ka sayo kadara, fa yastajillahu zamanan, kai ta amfani da wannan kaddara na lokaci mai tsawo. Summa ya'kuru minhu ala aibin qadimin, ba jadidin ba. Misali ka tafi ka sayo babur, da aka yi cinikin babur ka biya, sai ka zo ka kama aiki, ana maka wato jigila da wannan babur din, ana samun kuɗi, sai da babur din ya tara wajen 10,000. Rana guda sai makaniki ya gano ashe akwai wani wata illa babba da aka boye ba a gaya maka ba tattare da wannan babu. Lam yutli'hu al-ba'i'u alayh, wanda shi mai sayar da kayan bai gaya mar ba, aw lam ya'rifuhu, ko shi kansa mai sayar da kayan bai ma sani ba, tana yiwa bai sani bane shi yasa bai fada ba, tana yiwa kuma ya sani da gangan yake fada. Falahu raddul ayn al mabi'a wa aklu thaman. Ibn al-Athir yace ko da mai sayar da kayan bai sani ba shi kansa, idan dai daga baya ka gano akwai aibu tare da kayan da ka saya, wannan aibun kuma ba yanzu bane aka same shi, aibun da daddai ne ba amma bayaninsa ba, kana da damar kamar yadda wannan babur ga mutumin wa aka gud saman, lokacin da ka sayi babur ɗin misali 50,000 ne, sai ka je ka ce to ga kayanka, baka gaya mun akwai aibu ba. Musulunci ya yarda ka mai da kayan, idan ka mayar kuma fa ba za a rage kwabo ba, 50,000 ɗin nan za a dawo maka da shi. Idan an dawo da 50,000 fa, kai kuma ai babur ya baka 10,000. Wannan shine algalla, wannan shine alkharaj. Shin za ka mayar masa 10,000 da mashin ya tara? Manzo Allah ya ce a'a, ba za ka mayar ba. Ai lamuntar wannan babur ɗin da kai na tsawon lokacin ya baka halalcin ka mori abinda babur ɗin ya samar. Wannan shi ake nufi da alkharaj, moriyar abinda aka saya. Shi ake nufi da algalla, amfani da aka samu a jikin kayan da aka saya. Wannan amfanin halal ne gare ka, ba za ka mayar da shi ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya wannan ka'ida, kuma ka'idar ta dace da hankali, saboda ai an yaudare ka, ba a gaya maka wannan aibin ba. Sannan kuma wannan kuɗin inda a ce, idan da a ce ba a sai babur ɗin ba, ai da za ka yi amfani da shi ka samar ma kanka wani amfani. Ya zamanto an kabiya babur ɗin alhali a jikinsa akwai aibu ba a sanar da kai ba. Shine Ibn al-Athir yace wa yakunu lil mushtari mastaghallam, shi wannan da ya sai wannan kaddaran, amfanin da yayi da wannan kaddaran halaliyarsa ce, li anna al-mabi'a law kana talaffa fi yadi, domin bisa ka'ida ta musulunci, da dai a ce lokacin da ka gama cinikin wannan babur ɗin ka kamo hanya kafin ka zo gida sai aka sace babur, ba za ka koma wurin mai saida babur ka ce ya baka kuɗin ka ba, ba zai yi ba, saboda asarar ka ce. To tunda ko asarar ka ce inda babur ya bata, yanzu amfanar da ka samu jikin babur ɗin kuma halaliya ka ce, ba za a ce ka mayar da shi ga wanda ya sayar maka da wannan babur ɗin ba. Shi ne abinda manzon Allah yake ne, ya dace da hankali, saboda inda halaka ta yi asarar ka ce, to tunda ko amfani ka samu shi ma halaliya ka ce. لأن المبيع لو كان تلف في يده لكان من ضمانه ولم يكن له على البائع شيء بيوا ككوما ga wanda ya saida maka wannan kayan kace ba ni kudi na ai an sace mashin ko kula ta ba zai ba. Ibn al-Athir yace wal ba'u, wannan harafi na ba'un din da yazo cikin kalmar Annabi sallallahu alaihi wasallam, al-kharaju bid-dhamani, wannan ba'un din muta'alliqa bi mahzufin taqdiruhu, yanda kaddara jumlar zai kasance al-kharaju mustahaqqun bid-dhamani, al-kharaju mustahaqqun bid-dhamani, wannan ba'un shi ake nufi da cewa bi sababi dhamani, saboda kalamun ci kaya, don haka amfanin kayan halaliyar ka ce, saboda haka ya zama ba'un sababiyya. A littafin nihaya har yanzu mujallal na uku shafin 382 ya ce ɗaya kalmar da aka samu daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce algallatu bid-dhamān, algalla da alkharaju ma'ana su ɗaya, addakhlu alladhi yahsulu min adh-dhar'i wath-thaman wal-labani wal-ijara wan-nitaj wa nahwi dhalika, idan ka sai tunkiya ko ka sai saniya sai da ka je gida ka ringa tatsan nononta, wannan nonon da take baka shine algalla, amfani da kake samu jikin saniya, amfani da kake samu a jikin tunkiya, wannan shine algalla. Al-Imam al-Khattabi shine mutum na biyu wajen bayanin hadisin nan na Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin ma'ani musunan mujallal na uku shafin 777 sharhi sunan Abi Dawud. Yace ma'anan kharaji ad-dakhl wal manfa'a, me ake nufi da al-kharaji, wato amfani da aka samu, abinda ya shigo wa mutum ta dalilin wannan abinda ya saya, shi ake nufi da al-kharaji. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam da yace al-kharaji bi-dhaman, المبيع اذا كان مما له دخل وغلا idan ka sai abu shi wannan abin da aka saya dama akan samu amfani a jikin sa fa in malikar raqaba alladhi huwa baminu al-asl yamliku al-kharaja bi damani al-aql ka tafi ka sayo kaya da ka sayo kayan nan ai kayan gaba daya zama mallakan ka tunda mallakan ka ne amfanin da aka samu jikin wannan kayan naka ne kafin ka mayar da kayan idan daga baya aibu ya fito فإذا ابتاع الرجل أرضا فاستغلها أو ماشيا فنتجها متن ياتي غونا لوكتين دي ياتي غونا ينوم غونا ينوم غونا سيترس أقوانا أي متعدد غونا واندا باقايا مربع سو داك دي ياتي سيأكتو كاوكو إيه wanda ya sai da gona aka karbu ya kama idan ba shi wannan amfanin gonar sa nashi ne amfanin nasa ne saboda a lokacin da ya noma gonar mallakar sa ce shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa ke au mashiya fana tajaha ka sai dabbobi lokacin da ka sai dabbobi da ka tafi kana kiwon su dabbobin suka hayayyafa da suka hayayyafa sai ka taras da wata aibu jikin dabban ba a gaya ma ba sai ka dawo da dabban wannan ƴaƴan din naka ne ba za ka mayar mishi ba koko ka sai raƙumi ko taguwa kai ta hawa saboda haka daga baya ka gane akwai aibu jikin wannan raƙumin sai ka maida aka mayar masa da kudin ka amfanin da ka samu na hawa raƙumin ba za a ce ka biya ba saboda a lokacin da ka hawa raƙumi kana hawan abinka ne ba na wani ba saboda ai ka riga ka biya ka mallake shi saboda haka asara tana hawa kanka wanda shine ma'anar abdamanu idan aka ce lamu ni ana lahi wanda kasara ke hawa kanshi summa wajada bihi aiban falahu an yarudda raqaba wala shay'a alai fi man tafa'a bihi ba a cewa zaka dawo da amfanin da kai na wannan abin da ka saya li'annaha law talafat ma bayna muddati al-abd wal-fath da dai wannan kaddarar ta halaka daga farkon lokacin da ka sai abin zuwa yanzu da ka gano cewar akwai aibu a jikin shi lakana min bamanin mushtari da lamunin ka ne domin in ka sai abu an yi ciniki an gama ka ɗauko ka kama hanya zuwa gida sai abin ya ɓace ba za ka koma kasuwa ka ce a ba kuɗi ba babu wata dokar duniya da za ta baka wannan dama saboda ka asara ka ce idan da a ce lokacin abin ya halaka asara ka ce ba asaran wanda ya sayar maka ba to haka kuma yanzu tun da ka samu amfanin jikinsa amfanin ka ne ba amfanin wanda ya sayar maka ba wannan shine hukuncin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya wal hadith wa in warada ala sababin khas in ka lura shi dai hadithin ya zo akan wani mutum ya sayi bawa wato akan cinikin bawa asali shine sababin hadithin wannan shi ake kira sababun khas menene sababi gulamun qayyimun fihi aibun an sayi wani yaro bawa da aka tafi aka tarar da wannan bawan yana da aibu to abinda malamai suke cewa al-ibratu bi umumin lafzi fi kulli man yamtaliku al-aina al-ibratu bi umumin lafzi ana la'akari ne da lafazin manzon Allah ba a la'akari da sababin da yasa manzon Allah ya faɗi wannan magana ana la'akari da ainihin lafazin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda lafazin annabi hukunci ne hukunci ne wanda ya shafi dukkan mu'amala listiqlalil lafzi bi nafsihi saboda haka anan ba ma'anar a ce ai akan cinikin bayi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan da ana da akari da lafazin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wanda ya shafi dukkan wata mu'amala bayanin al-imam al-khattabi din nan shine al-imam sana'ani ya kawo a littafin subul salat sharhin bulugul maram فجزء انه كشاف انها مسنده الخراج هو الغلة ومعناه ان المبيع اذا كان له دخل وغلة فان مالك الرقبة الذي هو ضامن لها يملك خراجها لضمان اكلها كارغا كاساي ابو تند كاساي ابو يا زمو ملكانكا تند ملكانكا ني duk amfanin da kai da wannan abin na kai idan daga baya ka gane akwai aibu za ka maida abin in ka mayar kuma ba za ka maida amfanin da kake ba فإذا ابتاع رجل أرضا فاستعملها أو ماشية فنتجها أو دابة فركبها أو عبدا فاستخدمه ثم وجد به عيبا فله أن يرد الركبة ولا شيء عليه كايتي نكين وانا أبو دقا باية كتر دا أكوي أيبو أتاري دا وانا أبو ذاك مير دا وانا أبو أبما ينمك دا كتنك أنفانين دا كسامو كمناك دي حلالية كتشباب ميشي وذاك داو ديكتا فانا ينا عون المعبود شرح سنن أبي داود جزئي نتار شافين دا جدو مشاشدة فكان الهاشية تسندي لسنن النسائي مجلد نوت شافين دا ريبيو دا تسئن دا بيو يأتي هو ما يحصل ويخرج من قلة العبد المشتري المشترى وذلك بأن اشترى عبدا ثم استغله زمانا ثم لمن ذلك شرح حديثي سنك وكرم بيّن أبدا النبي صلى الله عليه وسلم يكنيه دوانا قائلة الكراج بالضمان إيكم مورير كايا ينتارد لا منسى ikon moriyar kaya yana tare da lamuninsa idan ka sai wani abu wannan abin da ka saya ya zama mallakanka saboda haka za kana da damar kai amfani da shi daga baya in ka gane akwai aibu ka maida kaya shari'a ta ba da dama shari'a ta ba da damar za ka maida shi matukar ka gane an dukunkuna sharri ko an boye aibu a tattare da kaya ba a gaya maka ba za ka mai da wannan kaya wastirdadu samanihi kuma a mayar maka da kudinka yanda ka bayar haka za a baka wai yakunu lil mushtari mastagallahu sannan duk moriyar da kai ma wannan kayan halaliya ka ce ba za ka mai da shi ba wannan ita ce ka'idar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya lan al mabi'a law talifa fi yadihi la kana fi damani wa lam yakul lahu ala al ba'i shay'un duk suna fadin cewa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani a ka'idan nan lokacin da ka sai wannan kayan da ake kayan zai salwanta zai halaka zai bata ba za ka koma wurin wanda ya sayar maka da kayan ka ce ya baka kudin ka tunda a hannunka ya bata mallakanka ne ka saya mallakanka ne sai abu ya bata a hannunka ya za ka koma wurin wanda ya sayar maka ka ce ya baka kudi to tunda a ce bata yayi asarar ka ce to amfanin da ka samu kuma fa halaliyar kai saboda haka shi ma ba za ka mayar ba idan ya zamanto an tarar da wani tsohon aibu a tare da kayan wanda ba a ma bayanin sa ba saboda haka abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi a nan shine damanul asli sababun limilkil kharaj damanul asli ana la'akari da shin ka mallaki abu tukuna shin ka lamunci abu kana iya daukan asaran abu idan kana iya daukan asaran abu to duk amfani da ka samu a jiki naka ne koda daga baya cinikin ya warware ba za ka mai da shi ba amma ka'idar da ake la'akari da ita shine kana iya daukan asaran wannan abin shine zamanul asli ka mallaki abin wanda inda a ce abin zai bata asarar ka ce ba ta wani ba wannan shine abin la'akari kisa ka'idar take bukatan bayani mai tsawo wanda malamin shi kai littafi a kai abu na uku game da wannan hadith shine cewar annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisi da yake cewa al-kharaj bid-daman la'akari da kalmar ad-daman wato wanda ya lamunci abu wato shi ke da ikon cin moriyarsa shi ne abinda manzo Allah ya ke nufi idan ka mallaki abu kana iya daukan asaran abu to kai ke cin moriyarsa to tunda wannan ka'idar haka take kaga ya takaita kenan ga wanda ya mallaka idan baka mallaki abu ba idan hasara ba ta hawa kanka akan abu to wannan moriyar ba ta ka bace shi ne abinda manzo Allah ya ke nufi sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo a littafin Nail al-Athar bayanin al-Imam al-Shawkani mujallal na 6 shafin 370 din al-Imam al-Shawkani yace inna hadha al-hukm mukhtassun biman lahu milkun fil 'ayn allati intafa'a bi kharajiha wannan hukunci da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ya takaita ga wanda ke da mulki wanda ke da iko, wanda ya mallaki abu, shi ne wanda za a ce to idan an gano aibu tare da abin, wato moriyar da aka samu cikin wannan abin halali ya sace. Kan mushtari ka sayi abu, alladhi huwa sababu wurudil hadith, wanda in ka dubi tarihin sababin yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan maganar, labarin da aka bayar ai ta ciniki ne, wani ya sayi bawa, ya biya kuɗi, ya ɗauki bawa, kaga ta ciniki kenan. Idan ka sayi abu ka ba da kuɗi ya zama naka, asara tana iya hawanka, to kai ne wanda ka'ida take hawa kanka. Kan mushtari alladhi huwa sababu wurudil hadith wa ila dhalika mal al-jumhur, saboda haka akasarin malaman sunna abin da suka faɗa kenan. Akasarin malaman sunna suka ce wannan ka'ida tana aiki ne ga wanda ya mallaki kaddara, shine wanda asara tana iya hawa kansa, wanda yake lamuntar abu. Me ake nufi da lamuntar abu? Wanda mun yi bayanin da al-Imam Shawkani ya kawo akan kalmar abbaman, kalmar abbaman ita ce daukan asara. Idan zaka iya daukan asara akan abu ka mallake shi, to kai ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa moriyar da ka samu jikin kayan da ka saya halaliyar ka ce, idan daga baya cinikin ya warware. To amma mazhabar ta al-Imam Abu Hanifa ita kadai take cewa ko da dan fashi ne, kaga ai dan fashi bai mallaki abu ba, amma suka ce ko da dan fashi ya zamanto ya saci kaya, ya yi fashi, yani hukuncinsa shi ma kal mushtari ne kiyasa. Me suke nufi a nan? Kamar barawo ya saci dukiya, ko ya saci wani abin hawa, kamar misali mota ko wani abu, saboda haka da ya tafi ta amfani da wannan mota har sai da ya sayi wasu motocin, ranar sai asirinsa ya tono, saboda haka da aka kama shi, shin me zai mayar? Mota ɗaya da ya sato, ko wannan moriyar da aka samu ƙarƙashin wannan motar, duka zai haɗa ya maida su. A mazhabata al-Imam Abu Hanifa yake cewa innal ghasiba kal mushtari qiyasan, ai da ɗan fashi da wanda ya sai abin duk qiyasi guda ne. Yana daga cikin abin da malaman sunna da dama suka kushe wa mazhabar al-Imam Abu Hanifa a kai, saboda ana cewa wannan al-qiyasu ma'al fariqi, qiyasi ne aka yi akan abin da ba ɗaya suke ba, da sata da ciniki ba ɗaya ba ne, ba yanda za a yi ka daidaita sata da ciniki a yi musu hukunci guda ba zai ɗaya ba. Shi ne abin da al-Imam Shawkani ke faɗa a nan, ya ce wala yakhfa ma fi hadha al-qiyas li'anna al-milka fariqun yamna'u al-ilhaqa. Abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, al-kharaj bil bamani, ikon moriyar, wato ikon moriyar kaya da aka saya ya ta'allaka ne da lamuntar wannan abin. Barawo ba shi da lamuni akai, barawo ba shi da lamuni akai, saboda ba nashi ba ne. Saboda haka a bisa ka'ida, idan barawo ya saci abu, duk ribar da ya samu a ƙarƙashin wannan abin na mai kayan, misali idan ya saci mota guda, yaje ta aiki da ita ta samar da motoci guda goma, to idan asirinsa ya tonu ba mota ɗaya zai mayar ba, mota goma sha ɗaya zai maida, saboda moriyar ba halaliyarsa ba ce ba, ya saba ma ka'idar da manzon Allah ya faɗa. Moriyar ba halaliyarsa ba ce, saboda bai lamunci wannan abin ba, bai lamunce shi ba. Al-Imam Al-Khattabi shi ma ya yi magana a kai littafin Ma'alimus Sunan mujallad na 377, wal hadithu innama ja'a fil bai'i, wannan hadithin ya zo ne ta fannin ciniki kawai, saboda ka ya takaita ga cinikayya. Wa huwa aqdun yakunu bainal muta'aqidain bitaraqi, me ake nufi da ciniki? Mutum biyu ne, wannan yayin sha'awar kayan wancan, wancan yayin da zai karbi kudin wannan, wannan shine ake ce ma ciniki. To akan haka wannan hadisin ya zo daga manzon Allah, wa laysal gasbu yuqad an tarabil muta'aqidain, idan aka ce za a yi kiyasin dan fashi ko barawo da wannan, to ya za a yi kiyasi a nan? Mutumin da ya taho gidanka ya saci kaya, ai ba yarjejeniya kuka yi ya baka wani abu ya karba ba, dauka yayi tahiyarsa, ta ga ayyakin barawo da yayi tata da wanda ya kullu ciniki da wani al-imam al-khattabi yace qiyasin bai ba wa inna ma huwa udwan wa asluhu wa furu'uhu sawa'un fi wujubi ar-radd al-imam al-khattabi yace asalin abin da aka sata da abin da satan ta haifar wajibi ne sai an maida wannan shine abin da mutane da yawa su gane ba akwai wanda yake ganin zai yi dabara saboda haka idan ya saci dukiya ya samu jari a jikinta sai mai da dukiyar wannan jari shi a ganin sa kamar halal ne sai ya karata da istighfari la ai duk amfanar da ka samu karkashin haram shi ma menene haramun ne haƙƙin da ya hayayyafa a karkashin haƙƙin wani to da asalin shine al-imam al-khattabi yace asluhu wa furu'uhu sawa'un fi wujubi ar-raddi abinda kasatan da abinda satar ta haifar dole sai ka mayar ka hada da tuba sannan Allah ya gafarta maka dan haka bayyuwa kai jari da dukiyar haram ka ce ai asalin abinda kasata ba shine ya baka dukiyar ba duk abinda ya hayayyafa karkashin haramun shi ma haramun saboda haka yace fal ibratu huna bi khususi sabab ai la'akari da meye sababin da yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi wannan magana manzon Allah ya faɗi magana ne akan me babin ciniki kawai tsakanin wani mutum ya sayi bawa ya tarar da bawan na da aibu ya kawo ƙara wajen manzon Allah sai ya faɗi ka'idar kenan akan cinikayya ne bata shafi sashin abin da ya shafi fashi da sata ba wala yadkhulu al-ghasib tahta umum al-lafz barawo da dan fashi ba sa shiga gargashin wannan lafazi li anna nabiy sallallahu alaihi wa sallam ja'ala al-manafi'a liman alayhi ad-damam manzon Allah ya ce amfani yana halatta ne ga wanda yake iya lamuntar kaya wala khilafa fi anna al-ghasiba la yamliku al-mabsuba kuma duk malaman sunna sun tabbatar da cewa idan mutum ya saci kaya wannan kayar ba mallakarsa bane فالغاصب خارج عن العموم saboda haka barawo ya fita daga wannan kaida da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wala yakfa annahu qiyasun ma al-fariqi wa li anna yadahu yad'u yadwan bi khilaf yad al-mushtari ala al-mabi' wannan yazo cikin sharh sunna na al-imam al-bagawi mujallad 3 shafi na 165 akwai hadisin da ya zo cikin sunan abi dawud kitabul kharaj wal imara babun fi ihya'il mawat yana sunan tirmizi yana kitabul ahkam babu ma dhukira fi ihya'il ardil mawat hadisin sa'id bin zaid al adawi anna nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadisin da annabi yake cewa laysa li irki zalimin haqqun zufan azzalimi ba shi da haƙƙi wato babu haƙƙi ga zufan azzalimi saboda haka idan mutum ya yi zalimci zufa wahalar da ya sha ba shi da wani haƙƙi a kai don ɓarawo ya wahala kafin ya saci kaya wannan wahalar ta shi asara ce ba ta da wani tasiri to amma kaga wanda ya yi ƙoƙari wajen ciniki shi kuma wahalarsa tana da tasiri saboda shari'a ta yi la'akari da wannan wanda hadisin yana sahih jami'i saghir hadisin 2900 da 76 da kuma irwa'u dalil hadisi na 1551 zufan azzalimi ba shi da wani haƙƙi ka hada da wannan hadisi don haka zaka gane akwai bambanci tsakanin ciniki da kuma wanda ya saci abu ba ɗaya suke ba malamai suna ba da misali saboda hadisin ya zo da bayanin mutumin da ya je ya yi da shi a gonar wani biduni iznihi ka samu gonar wani kawai sai ka ɗauko ka tafi da aka huɗe aka kai shuka abinka yana kallon ka har da ruwa ya sauko to wannan wahala kake na banza ne in ji manzon Allah duk wahalar da ka sha da hudar da noman da shukar da komai aikin banza ne saboda kai azzalimi ne fa laysa lahu fi ibqa'ihi fiha haqqun ba shi da wani haƙƙi bai kamata ma a tautaya mar ba wannan ya dace da abin da misali gwamnati take yi wanda ya dace da daidai kawai mutum zai taho ya samu fili layout na gwamnati sai kama ginin shi ba zai nemi izini ba zai nemi mai filin ba filin wani ne kawai ya taho dare guda ya gama gini. Hadisin manzon Allah yana cewa bai kamata ka tausaya mar ba ko miliyan 100 ya kashe ka dauko ka tafi la ayi laburin gurin. Shine abinda manzon Allah ya faɗa, laysa li irqi zalimin haqq, zufan azzalimi bashi da wani haƙƙi, bashi da wani tasiri. Zai ka don ai yaudara ce, yaudara ce bari ya kashe kuɗi mai yawa a lokaci kaɗan a filinka. Kaga idan yayi haka kai zaka zo ka fara tunanin a to idan aka ce an rusa wannan ai an yi asara, wannan tunaninka da shi zai yi amfani. To manzo Allah tuni yayi ka'ida a kai, idan mutum ya wahala a kan zalunci wahalarsa wahalar banza ce, saboda haka dan an rusa ba a yi laifi ba a wajen Allah. Wanda wannan yana cikin littafai da dama kamar ma'alim sunan al-imam al-khattabi mujallal na uku shafin 454 umdatul qari sharhin wannan hadisin laysa li irqi zalimin haqqun mujallal na 10 shafin 175 qaidul qadir na al-imam al-munawi mujallal shi da shafin 39 ibn hajar yayin sharhi akai fathul bari mujallal na 5 shafi na 19 al-irqu zalimu yakunu zahiran wa yakunu batina yace zufan azzalimi yakan zama a bayyane kuma yakan zama a boye. Hanyoyin zalunci suna da yawa, wani yana zaluncinsa a bayyane ne, wani kuma yana yi a boye. Fal batin mahta tafarahu rajul min al abari aw istakhrajahu min al maadi. Kamar misali ne ana tonan wani abu gold ko wani dutse haka mai tsada, saboda haka kowa yana da rijiyarsa. A maimakon kai ka kai naka rijiyar sai ka shiga rijiyar wani da ya gama wahala ya tona rijiyar sai ka zo ka shiga a boye ka toni zinari ka fita shi, wannan wahalar banza kai za a karbe. Koko mutum yana da gona ka je ka yi noma. Azzalimu man garasa aw zara'a aw bana aw hafara fi ardi ghayrihi bighayri haqqin wala shubha. Indai ka taba haƙƙin wani babu shubha babu dalili to mutum ya zama azzalimi. Inna hadha al-hukm mukhtassun bi man lahu milkun fil ayn allati intafa'a bi kharajiha. Saboda haka in ka lura da abinda annabi faɗa, ya taƙaita ga ciniki ne. Ka sai kaya wurin mutum bai gaya maka akwai aibu a tare da kayan ba, daga baya sai ka fahimci akwai aibu ka maida wannan kaya ka maida ma kuɗi. Amfanar da kai da wannan kayan halali ka ce ba za ka biya ba. Al mushtari alladhi huwa sababu wurudul hadith, kamar yadda hadisin asalin sababin yadda muka karanta sababin dalil ya sa manzon Allah ya faɗa, wanda ya riga ya tabbatar da wannan, wanda shine abinda jumhurul a'imma suka tabbatar akasarin malaman suna, wannan shine abin da suke faɗa sabanin masaba ta al-imam Abu Hanifa, wanda malamai masana hadisi da dama sun tabbatar wannan kuskure ne, ba a kiyasin barawo da ɗan kasuwa. Abinda ciniki an kulla tsakanin mutum da biyu a kan yarda, sata kuwa ba a kan yarda aka kulla ta ba, saboda haka bai kamata a yi kiyasin wannan hadisi wato da a kan barawo kamar yadda malamai suka sanya shi a cikin babi na cinikayya ba. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله شعب نهود وانديتها لكم بمبنك معاملة نوءك معاملة tababbancin nau'ukan mu'amala. Za mu gane inda hadisin nan yake aiki. Malamai suna cewa mu'amala iri biyu ce, wannan ya zo cikin littafai na ƙawa'idul fiqhiyya da yawa kamar kitabu zakira mujallal tar shafi na 139 da sauransu. Mu'amala iri biyu ce, akwai uqudul amana da kuma uqudul daman. Akwai mu'amala ta lamuni, akwai mu'amala ta amana, kashi biyu ne. Mu'amala ta amana wato ba a samun lamuni a cikinta, bambanta su yana da muhimmanci kwarai. Al-uqud qisman minha ma tatarattabu maslahatuhu ala mujarrad al-aqd fayakunu sha'nuhu al-luzum. Idan aka ce mu'amala ta'amuni, wanda akan ta ne Annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana, mu'amala kalamuni. Mu'amala kalamuni ita ce mu'amalar da haƙƙi yake fita daga hannun wani zuwa ga wani, wanda kuma sha'nuhu al-luzum, kamar ciniki kenan, na baka kuɗi ka ban kaya, to nan ne lamuni yake shiga. Na baka kuɗi ka ban kaya, ko na baka kuɗi ka ban gidan haya, al-ijara, to lamuni yana shiga. Saboda haka idan wani abu ya auku da wannan kaya, wanda ke rike da wannan kayan shi zai lamunci abin. Idan ka ba da kuɗi aka baka gida haya, idan wani abu ya auku da wannan gidan, waye zai asara zai hau kansa? Wanda ya karɓi hayan gidan shine wanda asara ya hau kanshi, ba mai gidan ba. Wannan shi ake kira uqudud daman. Sau da yawa mutane sun jahilci wannan, sai ka samu ana gardama. Mutum yana gidan haya, wani abu ya faru da gidan, ya ce ai ba asarar shi bace, asarar mai gida ne, ba daidai ba ne. Tunda ka biya kuɗi shi ko ya baka gida, gidan nan daga lokacin da ya baka, lamunin gidan yana hawa kanka. Asarar gidan tana hawa kanka, ba ta hawa kanshi. Haka kuma idan ka bada kuɗi akan an kulla ciniki, kana buƙatar wani kaya, ka bada kuɗi an baka kaya, daga lokacin lamuntar wannan kayan yana hawa kanka, ya bar kan wanda ya sayar maka da wannan kaya. Wannan shi ake cewa uqudud daman. Saboda haka lamuni yana shiga. Amma akwai uqudul amana. Uqudul amana ita ce mu'amala ta amana. Ita wannan mu'amalar asara baya hawa kan mai inta. Wanda malamai sun kirga mu'amala ta amana akwai ajiya. Ajiya mu'amala ce. Idan mutum ya ɗauki kaya ce wani ajiye min, da kuma amana, da aro, da shurka. A shurka wanda yana tahowa ta cinikayya, wanda shi ake kira al-mubaraba. Al-mubaraba shi ne na baka kuɗi, ina da jari na miliyan goma na baka, kai kuma ka yi amfani da wannan jari ka riƙa juya shi, mu yi yarjejeniya yanda za mu riƙa raba wato ainihin ribar da aka samu a wannan kasuwanci, wanda shi ake kira al-mubaraba. A shurka kaga kamar kamfani kenan. To wannan shi ma baya cikin uqudud daman, yana ƙarƙashin uqudul amana. Domin amana ce, in ban da yarda ba zan ɗauki miliyan goma in baka ba. Na ɗau miliyan goma na ce ga wannan ka yi jari mu riƙa raba riba. Kaga amana ce, yarda ce. Saboda haka da aro, da ajiya, wato da alwikala shi ne wakilci. Wakilci ko ya shafi saƙo, da wasiya, da kyauta, waɗannan dukansu ana kiransu uqudul amana. Idan misali ka ba wa mutum ajiya, wannan ajiyar sai ta ɓace, ba zai biya ba. Saboda ba uqudud daman ba ne, ba mu'amala ce ta talamuni ba. Da ka bashi wannan abin yana ƙarƙashin amana, shi yasa dukkansu aka ƙirga su a ƙarƙashin uqudul amana. Idan ka ce wani ga ajiyar abu kaza, wani ba ni aro, sai aka ba da aro, kafin a dawo da kayan aro sai ya ɓata ko sai ya lalace, mai kayan sai ce sai an biya shi, jahilci. Ai, aro yana ƙarƙashin uqudul amana, yana ƙarƙashin mu'amala ta amana, wanda yarda ta sa na baka aron kayan. Tunda akwai wannan yarda, idan aka ce wani tsautsayi ya hau kan abin, bayan da za a yi ka ce a biya. So kasa su kashi biyu ɗin nan abu ne muhimmi, wanda shi ne ta inda hadithin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake aiki, wanda za ka iya ganewa cikin sauƙi. Uqudud daman wato mu'amala ta lamuni ta shafi imma sayan abu, ko kuma ta ƙulla al-ijara, wanda shi ne hayan abun. Imma haya, imma ciniki, iyakansu nan ne kadai ake samun lamuni na ta. Saboda haka idan kana gidan haya, wani abu ya faru mai gida sai ya ce sai ka biya ni, wannan yana da dama. Saboda ai haya yana daga uqudud daman, tunda ya baka gida, amanar gida tana hannunka, lamunin gida yana hannunka. Duk abin da ya faru da wannan gida kai ne za ka ɗauki asara. Amma idan aro ne fa, aro ba haka yake ba, wani na baka aron wannan gida zo ka zauna, sai wani abu ya faru da gidan, kaga ba zan ce sai ka biya ni ba, saboda aro ne. Aro kuwa baya karkashin uqudul daman, yana karkashin uqudul amana. Aro da ajiya da jingina dukkan su an ba da jingina da sauran su, wanda shi ma akan amana aka kulla shi. To abin da yasa akwai hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda malamai suka yi la'akari da su, wanda shi manzon Allah da kansa shi ya bambanta mu'amala din nan. Akwai mu'amala ta cinikayya wanda lamuni yana hawansu, akwai mu'amala wato wanda lamuni baya hawansu. Wannan waɗannan nau'ukan mu'amala su ake kira su uqudul amana. Akwai hadisin al-Imam Dharqutni wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa laysa 'alal musta'iri ghayrul mughill damanun, babu lamuni akan mai aro sai fa idan mai aron ya kasance azzalimi ne. Misali shine ka ce a baka aron wani abu, da aka baka wannan aro sai wani abu ya faru da wannan aron, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za ka lamunci wannan abin ba, ba za ka biya shi ba. Laysa 'alal musta'iri ghayrul mughill damanun wala 'alal mustawdi'i ghayrul mughill damanun. Haka wanda aka bashi ajiya, idan aka bada ajiya sai abin ya bace, manzon Allah ya ce ba zai lamunci abin ba, saboda ba mu'amala ce ta lamuni ba. Annabi da kansa ya faɗa laysa 'alaihima damanun, kaga ya nuna babu lamuni a kansu, suna karkashin ne uqudul amana. Idan ka ce wani ga aro yarda ta sa, wani ga ajiya yarda ta sa, saboda ka duk suna karkashin amana. Idan abin ya salwanta matukar babu ganganci, babu sakacci, ba a cewa sai mutum ya biya. Akwai lafazin da ya zo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la bamana ala mu'taman, babu lamuni ga wanda aka bashi amana. Idan abin ya bata ba a cewa sai ya biya, sai fa idan akwai ganganci. Akwai hadisin al-Imam Ibn Majah yana babu wadi'a, Abdullah ibn Amr ya rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah yake man udi'a wadi'atan fala bamana alayh, duk wanda aka bashi wata ajiya to babu lamuni a kansa, dan wannan ajiyar ta salwanta, dan abin ya bata ba za a ce sai ka biya ba. Kuma hadisin hasan yana sahihu sunan Ibn Majah, hadisi 1945. Saboda haka al-Imam Shawkani al-Nailul Awta yace al-ariyatu fi shari'i, idan kace ba ni aro a shari'ar musulunci, ibahatu manafi al-ain bighayri iwa, ma'anarsa shine ka halatta min amfani da wannan kayan ba tare da na biya ka ba, shine aro. Idan aka ce wani ban aro, wato ka halatta min amfani da kayanka ba tare da na biya ba, shine aro. Kaga yarda ta sa mashru'a ijma'an, duk malaman suna sun ce aro halal ne, halal ne kuma shari'a ta faɗaitar a kai. Sai ga hadisin manzon Allah la bamana 'alal musta'ir wala bamana 'alal mu'taman, al-Imam Shawkani yace fihi dalilun 'ala annahu la bamana 'ala man kana aminan 'ala 'aynin min al-a'yan, duk wanda aka bashi amanar wani abu to dan abin ya bata ba a cewa ya biya, duk wanda aka bashi aron wani abu dan abin ya bata ba a cewa ya biya. Kal wadi'i wal musta'ir, amma al wadi'u fala yughman ijma'an, duk wanda aka bashi ajiya sai abin ya bata ba alamuntar sa, me ya lamunta, wato ba zai biya ba. Duk malaman sunna sun tabbatar da wannan illa li jinayatin minhu ala al-ayn, sai fa idan an taras akwai ganganci ko kuma akwai sakaci, to wannan shike sa mutum sai ya biya, sai a ce ya biya saboda sakaci da yayi ko kuma ganganci da yayi na lalata wannan abin. Amma Imam Shawkani ce kad hukiyal ijma'u ala zalik, ajiya, aro, amana, malaman sunna duk sun tabbatar yana karkashin wato uqudul amana, saboda haka babu lamuni a kai, ko da abu ya bata ba a cewa a biya. Innal wadi'a la yughman illa bi shartiz daman bi anna zalika mahmulun ala daman at-tafriq wal wajh fi tadminihi al-jinaya, ya'ni annahu sara biha kha'inan wal kha'inu da'imun wal kha'inu daminun. Idan aka samu mutum ya ci amana, saboda idan mutum ya zo ya ce ba ni aro sai ka bashi aro, wannan abin da ka bashi aro sai wulakanta shi, kaga ya ci amana. Wannan wulakanta abin da yayi shi yasa za a hore shi a ce sai ya biya abu. Amma ba wai asali akan doka, idan mutum ya wato wani abin aro ya lalace a hannunsa za a ce ya biya. Asali babu wannan. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wala alal mustawda'i ghayr al mughilli faman, idan dai ba mutum mahaici bane aka bashi ajiya sai zamanto abin da aka bashi ajiya ya salwanta, anan ba za a ce ya biya ba. Saboda haka anan aka sani malaman sunna sun tabbatar cinikayya da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana akai tsakanin abu biyu ne, ko dai ciniki ko kuma haya, sannan ne inda lamuni yake shigowa. Amma idan ba ciniki ba, idan ba haya ba, lamuni baya shiga. Sai abu na biyar, tsawon zuwa yaushe ne. Kamar misali, idan na tafi na kai kaya daga baya sai na tarar da wannan kayan yana da aibu, shari'a ta ba ni damar in maida wannan kayan. Shari'a ta ba da damar ka maida wannan kaya, a maida maka kuɗinka da ka biya. To shin akwai iya lokaci da aka ware? Kamar misali kwana uku, don a wancan darasi da ya gabata da muke magana akan cinikin mutumin da zai sai da tunkiya ya tsare ta sai nononta ya taru, manzon Allah ya bada kwana uku. Kaga anan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗibi kwanaki. Amma kamar irin wannan ciniki da ya shafi at-tadli, a ɓoye aibu, ka zo za ka sai kaya an ɓoye aibu, shin akwai yawan kwanaki da aka ware ko babu? Saboda haka jumhurin malaman fiqh suna cewa innal khiyar ala taraqi, babu lokaci da aka ware. Kuma in ka dubi hadisin da muka karanta ma, wanda al-Imam Abu Dawud ya kawo, ai ya nuna cewar babu iyaka game da lokacin. Saboda abinda Aisha Allah ya kara mata yarda ta faɗa, ta ce a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya sayi bawa, fa aqama indahu ma sha Allahu an yuqima, wannan bawan ya zauna hannun mutumin tsawon lokacin da Allah ya nufa zai zauna. Kaga Aisha bata gaya mana tsawon lokacin da bawan ya yi kafin nan mutumin ya yi reporting ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo ƙara akan ya gano aibu, illa kawai ta ce ma sha Allahu an yuqima. Saboda ka babu iyaka, tana yiwuwa sai bayan shekara guda za ka gane an cuce ka, tana yiwuwa ka gane an cuce ka a ranar. Saboda ka shi wannan zaɓi da aka baka, zaɓi da shari'a ta baka, idan ka gane an dukunkuna aibu aka sayar maka kaya da shi, wannan zaɓin ala tarafi, wato an baka damar zuwa iya lokacin da har Allah ya nufe ka da gani. Wannan yana cikin bayanin Ibn Qudama a littafin Al-Mughni da mujallal na hudu shafin 160. Khiyaru raddi bil aibi ala tarafi, zaɓi da aka baka na cewar idan ka sayi kaya daga baya ka gane cewa kayan yana da aibu, kana da damar ka maida kayan a maida ma kuɗinka, wannan zaɓin da shari'a ta baka ala tarafi. Famata alima al-aiba, amma daga lokacin da ka san akwai aibu a kayan, fa akhara radda, ka jinkirta mayarwa. A nan ne inda saɓani ya zo tsakanin malamai. Ka gane akwai aibu a kayan sai kaki ɗaukan magana kai shiru. To akwai malaman da ke ganin wannan zaɓin naka ya ɓace, kamar masaba ta Al-Imam Malik. Akwai kuma waɗanda ke ganin lam yabtul khiyaruhu hatta yujad minhu ma yadullu ala riba, ko da mutum ya gane cewar an dukunkuna aibu aka sayar mar da kayan, amma duk da haka bai kai ƙara ba ya yi shiru, wannan baya nuna cewar ya yarda. Sai dai idan akwai hujjar da take nuna cewa ya gamsu, ya yarda da wannan aibun da ya taras a cikin kayan, saboda ka zai rike wannan kayan ba tare da ya kai ƙara a kai ba. Wannan yana cikin littafin fiqh na mazhabar Al-Imam Malik. A nan illa dai shari'a ta baka dama, wannan damar da ta baka ba shi da iyaka, dama ce da aka baka mara iyaka. Idan Allah ya nufa ka gano bayan shekara guda abinda aka sayar maka mara kyau ne, kana da damar ka maida shi, amma dole sai ka tabbatar da hujjar cewa wannan aibun yana tare da kayan. A littafin Kashafin Kina da mujallal na uku shafin 163, فهذا النوع ينفسخ العقد عليه برده على البائع. idan ka gano aibu a tare da kayan sai ka dauki wannan kaya ka mai da shi ga wanda ya sayar maka, to wannan kayan da aka gano akwai aibu a jikin sa a ka'idar musulunci, bi nahwi aibin aw naqsin sifatin, misali ya zamanto dalilin aibu da aka samu a kayan ya sa ka mai da shi, ko kuwa an samu naƙasar wata siffa daga cikin siffofin da ka ayyana, domin mutum yake yi ciniki akan siffa, ka ce mutum ya nema maka mota mai kamar kaza kaza kaza, saboda haka sai ya kawo motar, da ya kawo motar maimakon ka bi wannan bayanin siffan da ka yi, ka ce mota mai kama da kaza da kaza, ka bayyana siffofin da kake so, da ya kawo motar baka bi waɗannan siffofin ba sai ka kama hawar mota, kana nan sai bayan wata guda sai ka gane ashe akwai wasu siffofi waɗanda ka ce a nema maka wannan motar ba ta da su, to kaga kenan nan ma aibu ne, saboda ai an samu naƙasar siffa, domin shari'a ta ba da damar a yi ciniki akan siffa, wane ka nemo min mota mai kama kaza da kaza kuma har ma ka biya kuɗi, wannan babu laifi. To idan aka zo da ita daga baya ka gane akwai naƙasar siffa, kana da damar ka mai da ita. Amma ka'idar musulunci ita ce wanda in ka dubi hadisin da muka karanta na al-Imam Abu Dawud, laysa lil-mushtari talabu badali, baka da iko ranar da ka mai da motar sai ka ce ma dillalin motocin, wani ka tuna na gaya maka ga siffofin motar da nake so, sai ce ina tuna, to wannan mota dai ta samu na kasar siffa guda, akwai cikin abubuwan da na kirga wannan motar babu daya. To a ka'idar musulunci mai sai da motoci ba zai ce to ga wata can ka canza ka dauka, la. A ka'idar musulunci la, mai za a yi kudinka za a mayar maka kur, ba a cewa ga wata mota ka dauka a madadin wancan. Me dalili? Saboda in ka dubi labarin da muka karanta, shi wanda ya sai bawa ya tafi ya tarar da bawan yana tare da aibu, ya zo ya kawo Annabi sallallahu alaihi wasallam kara, manzo Allah ya kira wancan, mutum ya tabbatar haka ne, kaga manzo Allah bai ce kana da wani bawa da zaka kawo a madadin wannan ba ai, manzo Allah bai faɗi haka ba, kana da wani bawa da zaka kawo a madadin wannan, la, manzo Allah yake kawo kuɗi ya maida, wannan shine ka'ida. Kuma liwuqul aqdi ala ainihi, saboda asalin cinikin akan me aka kulla akan wannan mota, saboda aka ciniki da aka kulla kan wannan mota baya kaura ya koma kan wata mota, ciniki baya kaura sai dai a warware a sake kulla wani, ciniki ba a fasa shi a ka'idar musulunci, ba a fasa ciniki kuma ba a kauran ciniki daga wani abu zuwa ga wani abu, sai dai idan an kulla a warware kafin nan a kulla wani. Don haka ba daidai bane ka ce ai ga wata mota can a bani ita zan yi ciku, a'a, wannan haramun ne, saboda wannan ba a kansa aka kulla ba. Fa in sharatu zalika fi aqd al-bay', misali kuma shine da a ce lokacin da ka zo kana bukatar mota din, wani ina so ka kawo min mota mai siffa kaza da kaza da kaza, sai ka je kawo mota, da ya baka ranar da ya baka sai ya ce maka to amma ga bayani, fa in fataka shay'un min hadhihi sifati aw ataytuka hadhihi sifati, in ka je ka samu wato akwai na kasa siffa daga cikin bayanai da kai na irin mota da kake bukata, to ka dawo zan baka wata, kaga an yi sharadi kafin ma a bada motar. To tunda an yi wani sharadi kafin ma a bada motar, cinikin gaba ɗayansa haramun, saboda ka cinikin gaba ɗayansa ya haramta, lam yasihha al-aqd, saboda an yi shi akan sharadi wanda bai inganta ba. Wannan shine abu na biyar, wato babu muddatul khiyar fi tadli, idan ya zamanto an samu rufe aibu tare da kasuwanci abin sayarwa, to babu adadin kwanaki da aka ware wa mutum wanda cewa idan wannan adadi ya wuce to shikenan sai dai ya rike wannan kayan bai da ikon ya mai da shi. Abu na shida, matsala ta shida na kusa da ƙarshe, wato shine la'akari da
irin aibun da irin amfanin da aka yi kuma tare da wannan kayan. Malamai sun kasu kashi biyu dangane da wannan, duk da cewar shi Annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi bayani akai ba. Misali a nan shine lokacin da mutumin nan ya sai bawa, da ya tafi tarar da aibu tare da wannan bawa, ya dawo da bawan, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka maida mar kudinsa. Wanda ya sai da bawan ya ce, to yaya moriyar da aka yi ga bawan? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, ikon moriya na kaya wato yana tare da ainihin lamunin wannan kayan. Saboda haka tunda har mutumin nan ya lamunci kayan, lamuntar kayan da ya yi a lokacin da ya sayi kayan ya halatta masa amfana da moriyar da ya samu da wannan bawa ne. Saboda haka ba zai mai da shi ba. To amma a nan malaman fiqh sai suna cewa ai moriyar da ake samu tattare da abin da aka saya suna kashi biyu. Yana iya zama wato takunu ziyadatu muttasila, ana iya samun ƙari. Kamar misali lokacin da za a mai da bawa ɗin, zai kasance shi wannan bawan kuma ya ƙara jiki, da can ramamme ne, amma ranar da aka ce an fasa cinikin kuma ya zama mai jiki, koko ya ƙara girma ko ya rame, koko a'a bayan ka sayi bawan sai ka sashi a makaranta sai yayi ilimi, to kaga shi ma kuma kimarsa ta ƙaru. To yanzu ya za a yi? Manzon Allah dai bai yi la'akari da waɗannan dalilai ba. Matukar an gane akwai aibu a tattare da abin da aka saya, to magana ta ƙare. Idan aka gane akwai aibu, za ka mai da wannan kaya da ka saya, ko da kayan ya samu canji, wannan babu laifi a kai. Koko misali ya kasance abin da ka saya ɗin, ka more shi, moriyar da ka yi wato ta hidima ce. Shi ne kamar misalin da aka yi da shi wannan bawa ɗin, wanda idan mutum ya sai bawa, dama bawan zai ta hidima, yana kawo mar kuɗi. Misali koko in ka sai mota ka sanya a hanya ta riƙa tara ma kuɗi, wannan kaga moriyar alhasila min jihatiha, wanda malamai suna cewa wannan aziyaratu muttasila, babu laifi a kai, wanda shi ne abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana, wanda duk malaman sunna sun yarda da shi. Idan ka tara kuɗi jikin motar haya da ka saya, daga baya ciniki ya warware, wannan kuɗin da ka tara naka ne, ba za ka mayar da shi ba. To amma misali ga wanda ya sayi bawa, ko ku a ce ya sayi baiwa, ko ya sayi wata dabba, yana riƙe da wannan dabba sai ta hayayyafa. Lokacin da ta hayayyafa sai ya gane dabbar tana da aibu, saboda haka sai ya mai da wannan dabba. To shin zai mayar har da 'ya'yan da ta haifa ne ko kuban da su? Ta inda malaman sunna suka samu mushkila a nan, wanda shi al-Imam Malik yana cewa in dai dabba ce ta hayayyafa, to dole zai mayar da ita tare da 'ya'yan da ta hayayyafa, na ƴaƴan da ta haifa. Amma idan kamar misali bishiya ce, koko ka sai wasu bishiyoyi ne, daga baya sai waɗannan bishiyoyin ya zamanto an samu ƙari, dalilinsu an samu ƙarin hayayyafa na waɗannan bishiyoyin, nan ba za ka mai da su ba. Koko aka samu amfani jikin waɗannan bishiyoyi suka yi ƴaƴa, wanda ka kaɗe ƴaƴan ka yi amfani da shi, wannan ba za ka mai da shi ba. Amma idan dabba ce ka saya ta haihu, to wannan dabbar za ka mai da ita da ɗan da ta haifa. Wanda wannan la shakka malamai sun yi ta saɓani a kai, illa dai mafi inganci in ka lura da shi Annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ƙa'ida a kai ba. Saboda haka ya sa barinsa a kan zahirinsa shi ne mafi inganci, wanda galibi malamai suna la'akari da wannan. Kamar misali al-Imam Shawkani a littafinsa As-Sailul Jarrar yace, babu bambanci min al-fawaid al-asliya wal far'iyya. Dan mutum ya sayi dabba, dabban nan sai ta hayayyafa, daga baya ya gane akwai aibu a tare da wannan dabba, ya maida wannan dabba, ƴaƴan dabban nashi ne, saboda ai su ma suna cikin moriyar da ya samu, wanda shine abinda ka'idar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya, wannan shine zahiri abinda manzon Allah ya hukunta a tasashin mu'amala. Idan ka sayi abu, duk moriyar da ka samu jikin wannan abin kafin a fasa cinikin, kafin a warware cinikin, moriyar da ka samu halaliyar ka ce, saboda haka koda dabba ce ta hayayyafa waɗannan ƴaƴa da ta haifa halaliya kai, wanda shine abin da Ibn Usaymin yake magana akai a littafin Fathu Zijjalali wal Ikram Sharh Bulughul Maram a juz'i na uku shafin 606, ya kuma ba da misalai akan haka, yana cewa hadha alhadith yadullu ala rajih, wanda zahiri hadisin manzon Allah ya tabbatar mana da wannan hukunci, ka sai abu ka biya kuɗi, wannan abin annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk amfani da kai ka samu a jikinsa halaliyar kai, ko da daga baya cinikin ya warware ba za ka mai da wannan amfanin ba. Kaga zahiri annabi ya tabbatar mana kowane irin amfani aka samu a jikin wannan kaya ba za a mai da shi, saboda haka ko da dabba ce ta hayayyafa ba za ka mai da su ba, sai dai ka mai da uwar ka sai saniya, daga baya ka gane akwai aibu tare da ita, saboda haka sai ka mai da saniya. Kafin ka mai da saniya fa ta haifa maka ƴaƴa sun kai 10, waɗannan ƴaƴa 10 naka ne, saniyar da aka duƙunku na aibu ita ce za a maida, kuma sai an maida ma kuɗin da aka sai da ita, wanda shine abin da shari'a ta hukunta. Yani al-mushtari law annahu talafa fi hadhihi al-hal man yadmanhu, da dai abin zai halaka waye zai lamunta, inji Ibn al-Usaymin, yakunu ala yani malikuhu, wanda ke mallakar abin shine wanda zai lamunci hasara. Wa idha fata alayhi falahu gulmuhu, فالقول الراجح كما سبق عنه يعني النماء المتصل يكون للمشتري كالنماء المنفصل. Duk irin amfanin da aka samu a jikin abin da aka saya, kowanne irin amfani halal ne ga mutum a bayan ciniki ya warware. Ya bada misali wato da mutumin da yayi tsuntuwa, yace idan kai tsuntuwa sai ya zama to wannan dabba da ka tsunta ta shekara, yace rajulun wajada shatan wa sara yashidu anha sanatan kamila, idan ka samu akuya bai kamata ka dauka akuyar ta kace ba sai kai cigiya na shekara guda, kai ta cigiya na shekara guda ba samu mai ita ba. Wa fi hadhihi sanati waladat ash-shatu, a cikin wannan shekara guda sai akuyar ta haihu kana ta cigiya, ya'ani nasha'a biha ya'ani waladun ya'ani hamlun wa waladan wa ba'da sana nasha'a fiha waladun, ya'ani bayan shekara guda aka samu ta haihu. Faliman yakunu waladul awwal, wancan haihuwa da aka yi na farko akuyar dai dama ba taka bace, kana ta cigiya ba samu mai ita ba sai ta haihu, haihuwar da ta yi a cikin shekaran farko kafin shekara ya cika sai ta haihu, wannan haihuwa da ta yi ɗan shi ma sai ya sake haihuwa, amma ɗan kaga bai haihu a shekaran farko ba, saboda ai dole sai ya shiga shekara ta biyu, sai wannan ƴar akuyar da aka samu ita ma sai ta haihu, sai ya ce to a nan daga baya sai aka samu mai akuya sai ya hito yana cewa da Allah kuna ko kun san wata akuya da abin nan shekara biyu kenan da na rasa ta. Yayi misalai sai aka gane eh lallai wannan akuya tana gidan wani, sai aka zo aka ce to mai akuya fa ya zo, to shin wace akuya za ka mayar? Akuyar da za ka mayar ita ce uwar da kuma ɗan da ta haifa a cikin shekara ta fari, saboda a wannan shekarar ce shari'a ta ba da damar na mai ita ne, don abinda annabi ya faɗa kenan za ka yi cigiya na shekara ɗaya, ya nuna cewa tsawon shekara guda ɗin nan da akuyar da abin da ta haifa duk na mai ita ne, amma bayan shekara guda fa abin da aka samu jikin wannan akuya ba na mai ita ba ne, saboda haka za ka ba shi akuya da ɗan da ta haifa guda ɗaya, amma abin da ta haifa a shekara ta biyu zuwa sama wannan naka ne. Wato la'akari da damar da shari'a ta baka, saboda haka idan aka ce yau ka sai akuya, bayan ka sai akuyar nan wannan akuya mallakarka ce tsantsa la shakka, tunda an riga an kulla cinki, wannan shi ake nufi da abbaman, hasara tana hawanka, saboda haka wannan akuya sai ta dinga haihuwa, daga baya sai ka gane akuya tana da aibu, sai ka maida ciniki aka maida ma kudinka, ba za ka maida ƴaƴan ba, saboda ƴaƴan an haife su ne a ƙarƙashin mallakanka, ba mallakan wani ba, amma da a ƙarƙashin mallakar wani ne za ka mai da ƴaƴa. An haife ƴaƴan akuyan a lokacin da suke mallakanka, don haka naka ne. Amma ita akuyar kanta, tunda cinikinta shi ne wanda aka samu aibu a tare da shi, ita ce za ka mai da wa wanda ya saida maka, ya mai da ma kuɗinka. Wannan shi ne abu na shida, na bakwai, wanda malamai suna cewa da ciniki da al'ijara matsayinsu guda ne. Wato shi ne kamar haya, wanda mun ba da misali a kai, da kullum manafi allati tafutu fi zamanin ijara liman ya'ni lil musta'jir, da zaran ka kama hayan gida ko hayan gona, daga lokacin da ka biya kuɗi abinda ka karɓa na haya ɗin nan, to fa lamuninsa yana hawa kanka. Dama ciniki da haya su suna ƙarƙashin baji guda ne, suna ƙarƙashin uqudu baman, lamuni yana hawansu. Saboda haka idan mutum ya ba ka bashi kuɗi ya baka gona, ka bashi kuɗi ya baka gida, wannan gida da ya baka, daga wannan lokaci lamunin gidan ya hau kanka. Idan aka ce lamunin gidan ya hau kanka, ana nufin hasaran gidan ya hau kanka. Kaga kenan lamuni yana hawan al-ijara, lamuni yana hawan at-tijara, na lamuni yana hawan al-bai'u, lamuni yana hawan al-ijara. Su biyu ne kawai, su ake kira uqudu baman. Amma kamar wakilci fa, wanda nan ake samun kuskure, ana samun kuskure, mutum ne za a bashi sako, wani ga sako ka kai wuri kaza, sai ya amfani da wannan sako ya kasuwanci ya samu kuɗi, sannan sai ya kai sakon. To duk abin da ya haihu karkashin wannan haramun ne, saboda bai lamunci abin ba. Idan ka lamunci abu, shine ka'idar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, in ka lamunci abu to amfanin abun naka ne, in baka lamunci abu ba to amfanin abun ba naka bane. Idan aka ce wani ga zakka, je ka ba ma wani da wani, a matsayin wa kake alwakil, alwikala tana karkashin uqudul amana. Uqudul amana idan ce wani ga zakka, je ka rabar ma wasu, to sako ne. Duk yanda ka sarrafa shi saɓani yanda na gaya maka, ka ci amana. Saboda ba ka da ikon sarrafa abin, me ya dalili? Saboda ba ka lamunce shi ba. Amma idan da a ce al-ijara ne, ka lamunce shi, al-bai'u ka lamunce shi, saboda haka kana amfana da abin. Amma duk abin da ya zamanto baya ƙarƙashin al-bai'u wal-ijara, to yana shiga ƙarƙashin uqudul amana. Uqudul amana kuwa abbamanu baya shiga, saboda haka duk inda aka yi wani abu yana zama cin amana. Idan aka baka, idan kana ƙarƙashin wani kana aiki, kaga an baka yarda ne, sai zamanto kana amfani da dukiyar wannan mutumin, kana samun biyan bukatarka, ba yanda za a yi wannan abin ya zama halal gare ka. Kana ƙarƙashin mai cin amana ne, kana ƙarƙashin mai cin amana, saboda baka da ikon sarrafa dukiyar da ba mallakarka bace. Amma idan aka ce al-ijara, idan aka ce al-bai'u, wannan kana da mallaka a kai, shi ne abinda malamai suke tarkizi, suna cewa abinda ka mallaka, abinda lamuni yake hawan kanka, wannan shi ne wanda kake da damar ka sarrafa shi, kuma ba tare da kayi laifi a wajen Allah ba. Amma da aro, da ajiya, da amana, da wakilci, da sauransu, waɗannan dukkansu baka da ikon sarrafa su, wato sai da izinin wanda ya mallake su. Idan wani ya ba da ajiyar kuɗi, baka da ikon sarrafa wannan kuɗi sai da sanin shi. Idan ka sarrafa wannan kuɗi babu sanin shi mai kai, ka ci amana. Ba ƙarƙashin al-ijara bane bare ya zama haƙƙinka, saboda ba uqudul bamani bane, uqudul amana ce. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka a cikin abin da muka faɗa, kuma Allah ya gafarta mana kuskure. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا،
وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.